Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM na Mad Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu raye assalamu alaikum da fatan kun huta lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa masana a fannin kiwon lafiya na ci gaba da bayyana matakan da za a dauka domin kauce wata zazzafar cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a jihar Sokoto Najeriya. Yau kan wannan batu za mu ba ku dama domin ku bayyana ra'ayinku. Shin wace rawa jama'a za su taka wajen ganin an kaucewa karuwar wannan cuta, sannan waɗanne matakai kamata gwamnati su dauka? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan za ku ji cewa jami'an tsaro sun cafke tsohuwar shugabar hukumar kula da filaye a birnin Abuja, wato Hajiya Jamila Tangaza, bayan da rahotanni suka nuna cewa ta yi yunkurin arcewa daga kasar. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani harin da masu tsauraran ra'ayi suka auna kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau Talata ya halaka mutane 12 a cewa wani jami'in kasar ta Kenya. Yan kungiyar Al-Shabab wadda mazauninta ke Somali sun kai hari kan masaukin baki da ke wurin da ake kira Bisharo a karamar hukumar Mandera. Sun yi amfani da gurneti da kuma wasu ababen fashewa a cewar komandan yankin Bob Boronjo. Harin da aka kai yau Talata shine na baya-baya a jerin halaharan da 'yan Al-Shabab ta kai kan tsallaken iyaka tun bayan da kasar Kenya ta kutsa cikin rikicin da ake yi a Somalia a shekarar 2011. Kuma tumni Al-Shabab din ta dauki alhakin kai harin na yau Talata. A wani batu na daban kuma, wani sabon rahoto daga kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce dakarun gwamnati a Sudan ta kudu sun yi wa wasu fararen hula fyaɗe, sun kuma aikata kisa bisa son ransu yayin da dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya suka kasa ɗaukar mataki a lokacin rikice-rikicen da aka yi a babban birnin ƙasa a cikin watan Yulin da ya gabata. Kwanaki biyar ɗin da aka kwashi ana ɗauke ba daɗi tsakanin dakarun da ke marawa shugaba Salva Kiir baya da na mataimakin shugaban ƙasa a lokacin Riek Machar sun yi sanadiyyar mutuwar mutane 270 da kuma sa mutane 36,000 rasa matsugunansu.
Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin ƙuna baƙin waken da aka kai kan makarantar horas da 'yan sanda da ke kudu maso yammacin Pakistan, wanda ya kashe akurata 61 tare da raunata wasu fiye da 120. An fara kai farmakin ne kafin tsakar daren jiya da Litinin, yayin da mahara uku suka shiga ɗakin kwanan ɗaliban suka yi barin albarusai akan waɗanda ke ciki. A yau Talata, kungiyar ISIS ta fidda hotunan mahara uku ta kafar yaɗa labaranta da ake kira AMAK, dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da ababen fashewa da suka ɗaura a cikinsu. Waɗanda suka shirya lamarin sun ce ba da ɓata lokaci ba maharan suka yi garkuwa da wasu mutane kafin dakarun Pakistan da jami'an tsaro su kewaye wurin, su kuma shiga don tunkara 'yan bindigar. An yi fafatawa ta tsawon sa'o'i da dama kafin shawo kan harin. Biyu daga cikin maharan sun tarwatsa kansu yayin da aka harbe na ukun a musayautar da ta auku tsakaninsu da jami'an tsaro, abin da ya kawo ƙarshen harin kafin wayewar garin yau Talata, a cewar wani jami'in garin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa ta samu rahotannin da ke nuna cewa 'yan ISIS sun gudanar da kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba a kewayen yankin arewa da birnin Mosul, ciki har da yadda mayakan suka yi garkuwa da fararen hula. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Rupert Colville ya faɗawa manema labarai a Geneva cewa ba a dai gama tantance sahihancin rahoton ba, duk da haka ya ambaci kisan wasu tsofaffin 'yan sandan Iraki su 50 wanda 'yan ISIS suka yi, waɗanda suka tsare a wani gini a wajen birnin Mosul, da kuma kisan fararen hula guda 15 da mayakan suka yi a garin Safina suka kuma jefar da gawarwakinsu a rafi. Mr. Colville ya kuma ce an samu rahoton da ya nuna cewa dakarun Iraki sun gano gawarwakin fararen hula guda 70 da raunukan harbin bindiga a jikinsu a kudu da birnin na Mosul, amma ba a tantance waɗanda ke da alhakin wannan kisan ba. Mr. Kaube ya karfafa yin kira ga dakarun Iraki da na hadin gwiwa da su tabbata sun kiyaye dokar kasa da kasa wajen gudanar da ayyukansu. A jiya Litinin Jami'an Amurka sun ce dakarun Iraki sun kwato wuri mai fadin kilomita 800 a yankin daga hanin yan ISIS tun lokacin da aka fara yakin kwato birnin na Mosul a makon da ya gabata.
Sauran makonni biyu a kai ga ranar zaɓe dan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Republican Donald Trump da ta Democrat Hillary Clinton sun mai da hankali akan yakin neman zaɓe yau Talata a jihar Florida, jihar da ke da tasiri sosai ga 'yan takara ƙoƙarin da suke yi na shugabancin Amurka. Jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ita ce mafi girma a wannan ɓangaren, inda ake gogawa akan zaɓen na ranar 8 ga watan Nuwamba. Tana da wakilai masu zaɓen shugaban ƙasa 29 daga cikin 270 ɗin da ɗan takara ke buƙata don cin zaɓe. Ƙasar Amurka na gudanar da zaben shugaban ƙasa duk bayan shekaru hudu ta hannun wakilai da ke da jihohin da suka fi yawan al'umma da za su taimaka a zaben maimakon yawan ƙuri'un jama'a. Rayuwar jama'a a Florida sun nuna cewa Clinton, wato tsohon sakataren harkokin wajen Amurka da ke sa ran zama mace ta farko da shugabancin Amurka, tana gaban Trump da kusan maki hudu a jihar. To, labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yayin da hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta kama wasu tsoffin jami'an gwamnatin da ta shuɗe, ciki har da ministan Abuja Bala Muhammad, bayanai na nuni da cewa jami'an tsaro sun tsare Hajjia Jamila Tangaza, wata tsohuwar shugabar hukumar kula da filaye a Abuja, yayin take yunkurin ficewa daga ƙasar. Ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Bayanan tsaro a Najeriya suna nuna cewar jami'an tsaro da ke iyakar jihar Kwara, wato a ɓangaren Najeriya da ƙasar Benin, sun cafke Hajiya Jamila Tangaza, tsohon daraktar hukumar tsare-tsare da kula da rarraba filaye ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, da yunkurin tserewa daga Najeriya, ganin irin cewar hukumar EFCC ta ƙasar tana neman ta ruwa a jallo, bayan da aka nemi wanda ya karɓe ta beli ya kawo ta domin amsa tambayoyi ba tare da ainihin nasara ba. Shugaban hukumar ta EFCC, wato Malam Ibrahim Magu, ya bayyana wa manema labaru a tattauna da muka yi da shi ɗazu a Abuja cewa su ma sun samu bayanin cewar hukumomin tsaro sun cafke Jamila Tangaza a lokacin da ta yi yunkurin arcewa daga Najeriya, bayan da aka kama minista na babban birnin tarayyar Najeriya Bala Muhammad da waɗansu mayan jami'an hukumar da ke kula da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, domin amsa waɗansu tambayoyi da suka shafi badaƙalar cin hanci da rashawa da rabon filaye da bada kwangiloli duka dai ba su ƙa'ida ba, a waɗansu lokuta ma da amfanin kamfanoninsu ko kamfanonin bogi domin fitar da kuɗaɗen Najeriya zuwa aljihunsu. Ga Malam Ibrahim Magu, shugaban hukumar ta EFCC, yana ƙarin haske dangane da su ma bayanan da suka samu na sirri cewa lalle an kama Jamila Tangaza.
Mutanen immigration da suka ce sun kama ta, ba mu tabbatar ba dai tukunna, ba tabbas a cikin maganan, amma definitely muna neman ta. In ma bata zo ba, akwai hukunci akan wanda ya ɗauke ta beli ɗin. Yanzu ko ina ta je a cikin duniya za a kama ta a maida ta, don mu rubuta kowa ba inda za ta yi nisa. Ba ɓata lokaci ne ta ce za ta nemi ta gudu, because in sun kama ta da nan da Interpol da duk za su rike ta, su ba mu information mu je mu ɗauko ta. Duk wani wanda yake tare da mu, yawancinsu muka rubuta wa duk jami'a Solar Law Enforcement Agency, mai place nasu on watch list saboda ba za su iya fita ko ta jirgin sama ko kuma na ruwa ko mota.
Ya kuma ƙarin haske akan dalilan da suka sanya tuni hukumarsa ta EFCC ta cafke tsohon ministan babban birnin tarayyar Najeriya, wato Senator Bala Muhammad Kauran Bauchi da Dr. Ruben Abati, kakakin shugaban Najeriya na da Goodluck Ebele Jonathan, da kuma tsohon ministan tsaro na Najeriya Musliu Abanikoro, da zargin yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a, ko dai a ɓangaren bayar da kwangiloli ko kuma kuɗaɗen nan na makamai da aka yi sama da faɗi da su a ofishin kanar Sambu da Suki. Tsohon mai baiwa shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan shawara akan sha'anin tsaro kamar haka.
Ruben Abati yana nan, shi Bala Muhammad na nan, da kuma Obanikoro, ambasador Obanikoro. Kazan ministan FCT kamar gwamna ne, FCT ma ta fi wasu state ɗin ƙarfi, so akwai maganganu da yawa. Kamar maganan internal regional revenue, kuka da shiga akwai maganan bada fili, wanda aikin bada fili a karbi kudi a sa juru, akwai maganan da contract na mutane sun yawanci mutane sun sa kamfanin su ne sune contractors ne wato su suke ba kansu contract suke je bance shi ba ba
Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja Nigeria
a jihar Sokoto Nigeria kuwa wani zazzafin zazzabin cizon sauro ko kuma malaria yayi sanadin mutuwar mutane da dama a yankin Gandu dake jihar ga rahoton Murtala Faruk Sanyinna da ya hada mana
Matsanancin zazzabin da ya fi kamari ne a wasu unguwannin Sokoto babban birnin jihar kamar Tudun Wada da Marina ba ma kamar unguwar Sarkin Adar Gandu inda alƙaluma suka bayyana cewa kimanin mutane 382 ne suka kwanta a ƙaramin asibitin dake unguwar a ƴan kwanan nan mazauna unguwar da sun bayyana rasa rayuka da dama sanadiyar cutar wacce suke dauka tamkar wata annoba
Malama Rabi Sani muna ɗaya daga cikin mazauna shi ga Gandu to gaskiya akwai matsalolin rashin lafiya sosai manya da ƙanani maza kuma da mata sannan kuma Allah ya kawo rashe-rashe sosai cikin wangala yanayi to kayyasi ya kai insha Allah hakila mutun ya kai kusan 50 wadin suka rasa rayukansu cikin nan Gandu
sunana Malama Habibu Usman gaskiya wannan lamari na zazzabi yana da ban tsoro matuka saboda da zarar ya kama mutun cikin ɗan mintutuka zaka ji mutun ya ci tsalati na ciwo kai ne na ciwo jiki ne ko ina na ciwo ba kamar ejin kilanta kamar me yace ma ga abin da kai me ciwo ka hanka an karama mutun ya galabaita an doka an kai asibiti wasu mutun kai aka asibiti din ma sun rasa ransu wasu kuma ana zo asibitin ko da sai ka wayewa misali inda darana sai ka ji an ce mutun ya rasu gida guda ana zina iza wani kilan ko kwan uku ba karewa sai ka ji an ce shi ma wani ya kama da ciwon kai ko ka hanka ce mi shi ma ya riga mu gidan gaskiya
duk da yake dai a lissafin gwamnati mutane biyar ne suka rasa rayukansu a cutar to amma gwamnatin jihar ta ce tana daukar matakan gaggawa domin shawo kan cutar Dr. Balarabe Shehu Kakale shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto
daga jin wannan lamarin ma'aikatan lafiya aka je domin a shawo kan wannan ta mataki wajen guda shida mataki na farko shine aka kai magunguna na agajin gaggawa da allurai da kuma ruwa domin a bai wa ƴannan bayan Allah da suka samu wannan matsalar ta malaria mai tsanani sannan kuma mutanen mu na heshin sauro suka je wannan unguwar domin sauron da yawa ai heshi kuma a ƙara domin a kashe wannan sauro da addabi wannan al'umma sannan kuma tare da sauran sassa na ma'aikatan lafiya aka tattaro jami'an duba gari yanzu haka suna can suna aikin duba gidaje mata da maza da unguwar domin a inganta muhalli da kuma tsaftar wannan unguwar na hudu kuma wayan kasa mai unguwar garin mun tuntube shi an tattauna shi don jawo hankalin mutane da faɗakar da su kan muhimmancin tsafta ta jiki da ta al'ada da ta muhalli domin wannan matsalar ta kauda mushin lafiya ba ma na cizon sauro ba sai ƙara faɗakar da mutane kan muhimmancin tsaftace muhalli tsaftar jiki da kiyayewa
Masana dai sun ta'allaka barkewar cutar zazzabin mai tsanani ne da rashin tsaftar muhalli a wuraren da lamarin ya shafa wanda kuma ya haifar da yawaitar sauro da ke yada cutar ko baya ga samar da magunguna gwamnatin jihar ta ce za ta samar da asibitocin tafi da gidanka na kota kwana domin tunkarar wannan annobar tare kuma da inganta faɗakar da jama'a akan matakan kariya Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
To yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin wace rawa jama'a za su taka wajen ganin an kauce wa karuwar wannan cuta sannan waɗanne matakai kamata gwamnati ta dauka wato ita wannan cuta ta zazzabin wato zazzabin cizon sauro da ta kunno kai a jihar Sokoto Sako mana afuwa yau ba lambar da muka saba ba ku kira mu za mu ba ku ba saboda akwai wata tangarda da muke fuskanta lambar da za ku kira mu a yau ita ce 202-619-0148 zan nana ta lambar 202-619-0148 amma kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
babban kambu dan Usman babban giwa mai ban tsoro dan Shehu to ran giwa ba fa sawa dan Usman baba kan kada mai kwali kan gwanji mai rangwan gwan wili dan tijani wili
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Kira mana farko mun samu daga jihar Sokoto ne da wannan cuta tafi kamari. Wane ne akan layi?
To assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muhammadu Lalo kana tare da Usman A Dello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binjiya jihar Sokoto Najeriya.
To Malam Usman, muna maka lale marhaban da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna akai?
To ra'ayina dai ina fatar dai waɗanda Allah subhanahu wataala ya jarabta da wannan, Allah ya kawo musu magani. Saboda ina kira gwamnatin jihar Sokoto da ta tashi tsaye domin ta tanadi ambulance wanda za su kama yawatawa a karkara, suna ƙara wayar da kan al'umma domin idan sun ga wannan abin a yi sauri a kai asibiti. Wannan gaskiya idan mun diba Muhammadu Lalo a jihar Sokoto, wannan abin ya yi kamari ya kai inda yana da kyau a ce malamai su tashi su yi addu'a domin Allah shi kawo mana kariya ga wannan abin. Gaskiya gwamnati ta tashi taimaka ta samar da magani domin ganin cewa an yi feshin maganin sauro domin wannan cutar, Allah ya kawo mana saukinta. Na gode Usman A Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binjiya a jihar Sokoto.
Mu ne da godiya Malam Usman, bari mu je a birnin Kalaba. Wane ne kan layi? To kaman layin na Kalaban ya tsinke, kamar yadda muka faɗa kafin mu fara ɗaukan wayoyinku, mun samu tangarɗa da waccan lambar da muke baka saba baku. Lambar da za a kira mu a yau ita ce 202-619-0148. Ga kira mun samu daga Yobe. Wane ne kan layi? Na Yobe, kana tare da mu? Na Yobe, kana jin mu?
Ina tare.
Yawa, to sai ka ɗan ɗaga murya kaɗan don da ƙyar nake jinka.
Ina jin ku.
Yawa, to ci gaba, muna jinka.
Yawa, wannan hali da muka binci kanmu na jiya ta jiya ce, wannan mujarrabi ne daga Ubangiji. Babu da wani dabara ce da ya wuce da ya zo da jiya a bayan nan, domin wannan abin ba ta kasa sani ba ne ko ina ma akwai.
To mun gode ga kira mun samu daga jihar Katsina. Wane ne ya kallai? Wane ne ya kallai?
Usman Muhammad daga Katsina.
To muna jin ka Malam Usman.
Mahmud, ina ma fatan alkhairi da sauran jama'a.
To muna godiya kwarai da gaske.
Wannan abin da ya faɗan kuma Allah ya kawo mana saukin sa, kuma ina kira ga mai girma gwamna lalle a gaggauta. Tsaro lamarin nan.
To madalla, mun gode kwarai Malam Usman. Lambar da za a kira ita ce 202-619-0148. Muna tattauna ne kan batun wani wato zazzafin zazzabin cizon sauro da ya kuno kai a jihar Sokoto Najeriya, inda aka samu asarar rayuka da dama. Shi wannan ita kuma ita wannan cuta tana daukan alamun kamar cutar malaria ce. Shin menene ra'ayinku kan irin matakan da za a dauka? Wane ne akan layi?
Kuna a magana da Dan Asaba mai fata daga Yauri.
To Malam Asaba, muna jinka.
To da farko ina so in yi kira ga jama'a, gaskiya fi sabilillahi a wannan lokaci da muke fama da matsanancin sauro, ya kamata jama'a su tsaftace muhalli. Duk inda aka ga ruwa yana kwanci, to a tsaftace, a babbarin ruwa suna kwantawa. Sannan bayan haka yana so in yi kira ga hukuma da ta ɗauki mataki na feshin magani, domin gaskiya fi sabilillahi tun da nake wallahi karamar hukumar mulki ta Yauri ban taɓa ganin sauro irin wanda muke fama da shi ba yanzu. Yanzu haka gidana akwai yara masu fama da malaria, in wannan ya warke wannan ya kamu. Saboda haka ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi, don Allah don Annabi ya ɗauki mataki na wadata jihar Kebbi da magunguna. Idan ka je asibiti za ka iske mutane ga suna kwanci hululu. Wallahi ɗazu na je wata mata na ga tago yaron ta convulsion ya kama shi tana kuka abin ban tausayi. Ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi, idan kana ji na ka ɗauki mataki don Allah da Annabi, wallahi malaria ta adadi ya wuri local government.
To madalla, mun gode Malam Dan Asaba, da fatan waɗanda kai kira don su sun ji. Yanzu bari mu je jihar Gombe. Wane ne akan layi?
Sadiq Abubakar Sadiq.
Eh Malam Abubakar Sadiq, muna jinka.
Wato a dawo da aikin gobe gari a gan a dangane da harkokin tsafta. Cikin tsaftan nan yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo irin wannan. Ta duba gari suna shiga gidaje, suna duba irin yanayin tsaftan da suke cikin gidaje, kuma ana feshi a kwata, da kuma lambatu sauran wuraren da suka zanta kuma a umarci mutane masu unguwanni da shugabanni da hakimai su kasawa ana nuna bayan gida inda ake da ciyawa da yawa wannan ya ɗaya daga cikin abin da kuma masu zan baya a kan abin da ya shafi harkar sabbin.
To, muna godiya kwarai a Malam Abubakar daga jihar Gombe. Lambar dai da za a kira ita ce 2026910148. Ka kira daga Maiduguri. Wane ne kallai?
Muhammad ne daga Maiduguri.
Wane?
Muhammad daga Maiduguri.
Yawa, to Malam Muhammad, muna jinka.
Wane abu nan da yana kawo mu tare wannan a yau mu haka mai duguri ya san da dukunan sai ya gida yau ana uku ya fadi ya losu
muna jin kamar Malam Muhammad
shi ne kai na gode.
To, mun gode mu ma kwarai da gaske Malam Muhammad da fatan
ya ce kana jin wannan mango sai yau dukunan na samu sabon nan ya ci gana samu ya kama.
Allah sarki, wannan mata wucin gadi ce ba ita muke amfani da ita ba. Muna godiya kwarai Malam Muhammad da fatan Allah zai kawo mana saukin wannan lamari. Mun gode kwarai. Ka kira mu samu daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari headquarter na jihar Nasarawa tarayyar Najeriya.
Malam Bashir Tela, muna jin ka.
To, a gaskiya ya kamata ce gwamnati ta iya kokarinta wajen.
Layin Bashir Tela daga jihar Nasarawa ya katse ga dukkan alamu. Lambar da za a kira ita ce 2026910148. To, an mace ina kawo ƙarshen ɗaukar wayar naku. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da waɗanda suka neme mu, ma ba su same mu ba. Muna kuma ƙara ba ku haƙuri dangane da wannan matsala. To, yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da bikin hitar da jadawali na wasannin ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 na nahiyar Afirka wanda hukumar ƙwallon ƙafa CAF ko kuma CAF ta yi a ranar jiya a birnin Cairo na ƙasar Misira. Kuma wasannin za su wakana ne a ƙasar Madagascar daga 2-6 ga watan Abrilu shekara 2017. An hidda rukuni na ɗaya wanda ya shafi Madagascar karne masarkin baki sai Gine, Kamaru da kasar Ghana, yayin da a rukuni na biyu akwai kasar Mali, Congo, Angola da kuma jamhuriyar Niger. Kungiyoyin da za su samu damar kai wasannin kusa da na karshe su ne za su wakiltar nahiyar Afirka wasanni na duniya na ƙwallon ƙafa na wannan ajin wanda zai wakana a shekara 2017 a kasar India. Haka zalika ma hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF duka a ranar ta jiya a birnin Cairo kasar Egypt ko Misira ta gudanar da bikin hidda jadawalin rukuna na wasannin ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 wanda ƙasar Zambia za ta karɓi bakunci daga ranar 26 ga watan Fabrairu zuwa 12 ga watan Maris na shekara 2017. A rukuni na ɗaya Zambia ce mai masarkin baki sai ƙasar Gine, sai kuma Egypt ko Misira da ƙasar Mali, yayin da a rukuni na biyu akwai Senegal, Sudan, Kamaru da Afirka ta Kudu. A nan ma ƙungiyoyin da za su kai wasanni kusa da na ƙarshe su ne fa za su wakiltar nahiyar Afirka a wasannin ƙwallon ƙafa na wannan aji na 'yan ƙasa da shekaru 20 wanda za su wakana a shekarar 2017 idan Allahu ya kai mu a ƙasar Koriya ta Kudu. Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwarni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A tsakiyar watan Oktoba, ministocin harkokin waje na kungiyar haɗakan ƙasashen musulmai suka haɗu a Tashkent da ke ƙasar Uzbekistan domin samar da sababbin hanyoyi na ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa da kuma yaƙi da wankin kai da kuma mummunar aƙida. Bisa amannar cewa ilimi babban makami ne da za a iya amfani da shi wajen ƙarfafa zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki, wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci da kuma mummunan tashin hankali. Masu halartar taron sun tsaida taken taron da suna ilimi da wayar da kai, hanya ta zaman lafiya da hazaƙar ƙere-ƙere, domin gabatar da hanyar da za a yaƙi mummunar aƙida da ake yaɗa ta hanyar yanar gizo. Hakanan kungiyar ta ƙaddamar da wata cibiya da za ta ƙarfafa tattaunawa akan zaman lafiya da fahimta. ministocin sun amince da ayyanawar da aka yi a Tashkent domin wanzar da tallata zaman lafiya da yaki da mummunar aqida domin bayyana matsalolin da ke faruwa yayin da tattalin arziki yayi rauni da kuma yawan rashin aikin yi ta hanyar ƙara saka jari akan al'umma koyar da ingantaccen ilimi irin wannan saka hannun jari zai haifar da ingantaccen ilimi ga al'umma tare da martaba da aiki domin samun nasarar demokradiyya da zaman tare da ci gaban kasashen su Arsalan Suleiman mai kula da tawagar Amurka a kungiyar hadin kan musulmai ya ce taken wannan shekarar akan ilimi da wayar da kai ya mai da kai ne akan warware matsalolin da ake fama da su a yanzu da suke fuskantar ma'an kungiyar ta OIC a kasashen duniya baki daya yace ilimi da kirkire-kirkire sune kudi a tattalin arzikin wannan zamani ilimi a kowane fanni shine abin da ya ciyar da duniya gaba wanda ya samar da ci gaba mai girman gaske a kowane fanni daga kimiyya da lafiya zuwa yarda da zama daya shine kuma abin da ya taimaka mana a wajen karye katangar da ta raba mu. Jagora na musamman Suleiman ya ce, "Dole ne mu hada kai mu yi aiki tare domin warware matsalolin da suka addabi duniya, kamar matsalar ƴan gudun hijira da sauyin yanayi. Dole ne mu fahimci buƙatar muna da buƙatar yin nazari wajen gyara da mai da kai akan kare haƙƙunan marasa rinjaye ciki har da addinai ƙanana." Amurka na alfahari da irin ci gaban da aka samu wajen dangantakar Amurka da OIC a wurare da dama da suka hada da bangarorin siyasa. Harkokin jin kai, lafiya, shiga tsakanin mummunar aqida, haƙƙunan mata da kuma ƴancin ɗan adam. Muna fatan ci gaba da aiki da ku baki ɗaya don ƙarfafa dangantakar Amurka da OIC. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
A takaice ma'aikata sun fara rusa sansanin nan na share ka zauna da ke birnin Calais yau Talata a matsayin wani bangaren shirin gwamnatin kasar Faransa na kawas da abin da ya zama rikicin ƴan gudun hijira a kasashen Turai. Daruruwan ƴan gudun hijira sun shiga motocin bus a rana ta biyu da aka fara kwashe ƴan gudun hijirar su 6,000 zuwa wasu sansanoni a wasu wurare daban cikin Faransa. Fiye da mutane 1,900 sun bar sansanin jiya Talata, wato jiya Litinin, kafin a fara shirin rusa ɗakunan da aka kafa a wurin da wuraren cin abinci da ke sansanin. Akwai akalla matasa 800 da ke zaune a cikin akwatunan jigilar kaya na jiragen ruwa a wani ɓangaren sansanin, inda dama akwai iyalan da ke zama a wannan wurin. Wani harin da masu tsauran ra'ayi suka auna kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau Talata ya halaka mutane 12 a cewar wani jami'in kasar ta Kenya. ‘Yan kungiyar Al-Shabab wadda mazauninta ke Somali sun kai hari kan masaukin bakin da ke wurin da ake kira Bisharu a ƙaramar hukumar Mandera.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. A daidai wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Titani gabatarwa sai June Letters Gresham da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu Martin da ya daidaita mana sautuka. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.